Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zango na FM, sai kuma stashoshin su ma dai na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka ce kan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai so,
sai kuma ni Usman na Ahmed Kabara.
Masu haro yau Laraba 16 ga watan Mayu shekarar 2018, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu yi magana ne akan tabarbarewar ingancin amfani da wayoyin sadarwa, wato tafi da gidanka.
Wayoyin tafi da gidanka ba, eh, kin san sunan su da Hausa kenan. To inda a halin yanzu wani sanata a Najeriya ya mika maganar dubi ga kamfanonin na sadarwar na wayoyin wayoyi a Najeriya dan magance kumbiyar da yace ana bayi da dukiyar jama'a wajen loda kudin su da suke yi a wayoyi, sai kuma su kansu masu amfani da wayar yake cewa
baya ga moriyar da mai amfani da ita ke ci a nan Najeriya ne aka ci kare ba babbaka, kuma ake kan ci kare ba babbaka kan wanda yake amfani da wannan waya.
Suna yin da caca ne da riddle da joke da su dai irin abubuwa ne na kasuwanci, kuma ana ce kudin su za a ga kamar kudin kanan ne, kamar an cire maka naira 50 ko naira 10 in ka zo kaga an cire su ba za ka damu ba. Amma in ka duba kamar MTN suna da mutum miliyan kusan 40 waɗanda suke zuwa su sadarwa. In sun cire makowanne waɗanda suke nan naira 100 a cikin wannan miliyan 40, kaga ya kamar kunan biliyan kuɗi kenan.
Sannan bayan mun ji ta bakin sanatan da ya nika takardar neman majalisa ta duba lamarin, zamu karanto amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na abota.
To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da kuka aiko mana na cewa da muka tambaye ku wacce matsala kuke fuskanta da kamfanonin wayoyin sadarwa, wato yin salula na GSM kenan.
To sakon farko ya fito daga Jibril Umar na Basa, yace tabbas yau da gobe ba shakka wallahi ni kam ina fuskantar matsaloli iri-iri ga layina na sadarwa na kamfanin Glo. Wata rana ina iya saka kuɗi kimanin 1000 ko 500, amma idan nayi wasa kwatsam sai ilalibi asusuna sai naga babu kuɗi da na saka, kuma nayi ta koke-koke kan hakan amma abin ya ci tura. Da fatan za ku tashi lafiya.
To sai kuma Muhammad Bako Jatkori da Magaran yace gaskiya ni kam a wannan shekarar nayi dace da waya mai kyau mai rike caji la cikin inda ya nufa
shine ai
eh ban taba samun matsala daga gare ta ba, na fi yarda da kamfanin inda wani kamfani ya faɗa nan ba sai ina ga sunan irin su ne na can kamfanonin su cikin kamfanonin da suke ba su layi, wato wanda kuma yace shi wato ba shi da matsalar service dake
eh ya fi aiki da Airtel yace saboda suna gamsar da shi
to fa eh a Niger ne wannan amma fa da magaran ne.
To sai Lawan Muhammad Yusuf yace a gaskiya muna fuskantar matsalar tsadar data da kuma service.
Sai kuma Abubakar ya kanaji na Bordo Bauchi yace haka ne matsaloli kan akwai su.
To sai Muhammad Lawan Gamawa yace hakika muna fuskantar matsala da kamfanin sadarwa, haka kawai sai su saka wani tsari su dinga ciran maka kuɗi ko ka kira sai su hada ka da wani daban. Matsalar dai ga ta nan kuma isa gwamnati ta zuba ido ana cutar ɗan ƙasar ta.
To an samu sanatan da ni ka kuka. To sai kuma Mumuni Aliyu yace salam VOA Hausa, a gaskiya ni dai ba zan iya cewa komai ba gami da wannan matsalar ta waya, sai dai na karkuɗi
wato ya karkada kunnuwansa.
To ya karkadi kunnuwana wato na jiku a cikin shirin yau da gobe kenan yake nufi
to sai Ahmed Salih na faɗa ci haƙiƙa akwai tarin matsaloli da suke fuskanta da suke hada da daukewar waya ko waya ta zafi amma uwa uba abin da ya fi bata mishi rai kamar daukewar service wanda yau ma anan na faɗa sanda muka yi wajen sa'o'i 7
babu service
wato a to musu bai faɗa ba
to Allah ya jota to sai kuma Armaya Husaini yace salam yau da gobe fatan alheri a gare ku hakika muna fuskantar matsaloli da dama musamman kamfanonin Airtel da saboda shi nafi amfani da shi matsala a farko dai nike fuskanta ko shine satan kudin da ake mun babu gaira babu dalili haka kawai
kai wannan sata kuɗi da ta ishi jama'a to sai Sulaiman Adamu Tandari Potuskum yace assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah hakika ni dai ban taba fuskantar matsala ba a kamfanin wayoyin GSM wajen amfani da su a tashi lafiya
to sai kuma Kabir Abubakar Bulan yake yace yau da gobe matsalolin sun fi a irga sai dai mu faɗi kaɗan daga cikin su kamar haka matsala wajen loda kati ko ka kira wani ba a hada ka da shi ba sai a hada ka da wani amma sai a caje ko ba a hada ka da shi ba sai a caje ka kuɗi ka sa kati su sace idan ka kira su su ce ka shiga wani tsari sai matsalar rashin tsaro inda ta kai ana iya lalata maka account ko a yi maka kace ni ko menene irin kutse din da
kake to sai Nura Bello Gwaram yace assalamu alaikum yau da gobe ai babbar matsalar take addabar jama'a bata wuce sata kudin jama'a ba sakamakon yadda suke saka mutun a wasu tsarurruka kamar caller tunes sport news wato entertainment da kuma sauran tsarurruka marasa amfani ba tare da sanin mutun ba
wayo sai Mansur Babaura na faɗa yace yau da gobe hakika akwai tarin matsaloli da muke fuskanta a GSM musamman ma mu nan mazauna karkara domin kuwa muna fuskantar matsaloli irin na daukewar network da makamantan su da fatan ku tashi lafiya malaman zauren yau da gobe to mun gode sai mu ce a cigaba da aiko mana da sakonni
to ga ta bakin wasu masu amfani da waya da wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da su
to ka dan jima kana amfani da wayar sadarwa ta hannu wacce aka fi sani da salula menene kalubalen da zaka ce kake fuskanta a wajen amfani da wannan waya
sunana Muhammad Sani Abubakar dan jarida a nan Abuja to gaskiya abu na farko da duk ya lalacewan abu ko kuma ken shi yana da matsala ko kuma yana da kuma amfanin shi ba za mu iya cewa dai salula ba ci gaba bane a Najeriya an aka yi da aka yi da kasashe da dama ya zo mana duk da bai zo akan lokaci ba abu ne mai muhimmancin gaske da ake cin moriya amma inda ake samun gazawa shine baya ga moriyar da mai amfani da ita ke ci akwai guraren da kusan za a ce a nan Najeriya ne aka ci kare ba babbaka kuma ake kan ci kare ba babbaka kan wanda yake amfani da wannan waya in za mu dauke ta daga lokacin da ta fara zuwa Najeriya ta yi tsadan da kusan tafi karfin talaka wanda suka fara na farko an sai da layi har 50,000-60,000 amma layi yanzu an zo ana roƙon ka maka karba ne abin nan shusha yana zai iya saya
naira 200
kowa zai iya saya to wannan babban ci gaba ne sadarwa ta yi sauki kuma musamman competition ya sa abun ta yi sauki cajin kuɗi ya yi sauki da ana cajen ka kuɗi naira
competition ai ita ce gasa ko
gasa ya sa abin ya yi sauki ana samun biyan bukata to wannan babban nasara ce amma kalubalen da ke tattare da ita shi ne wanda ake cajen kuɗi ana karɓan kuɗin shi ana mai baya samun gamsuwar da ta dace yana samu gaskiyar magana kenan na farko wannan batun da ake yi kamar misali ana dai ta kokarin wayar da kan jama'a idan aka cuce ka ka kara iya kai kala kuma zuwa hukumar sa ido kan harkar sadarwa wato NCC wallahi wannan abin ƙarya ne ni zan faɗa ƙarya ne saboda akwai nambobin da aka bayar wanda in kana bukata musamman sakonnin ba gaira ba dalili da ake tura wa mutane idan aka tura a daina turo ma nayi da kaina wannan maganar nayi da kaina ba a daina ba har yanzu to wannan an ce waka daga bakin mai ita zan iya faɗa kai tsaye wannan maganar banza ce ana cuta har yanzu sannan kuma a lokuta da dama a kasashen da suka ci gaba an san cewa in dai kana cin moriya da mutane suna da haƙƙi akan duk abin da kake ba su da kuma haƙƙi akan in akwai matsala su sani kana zaune kawai zaka ji kana da buga waya kaji ta daina shiga akwai matsaloli sai lokacin da suka ga dama za a tura ma sanarwa muna dan gyara ko kuma za a samu matsala wannan gamsuwar babu ita sa'annan har yanzu babu ingancin da ake tunani akwai garuruwa kalilan da za a ce nasu na da dan sauki musamman manyan birane Abuja Lagos da Port Harcourt ko maybe a ce da Kano akan samu sauki amma gamsuwar nan dai gaskiya babu ita yadda ake tunani kuma har yanzu ana cutar mutane fiye da yadda ake tunani mutane babu yadda suka iya ko na rashin fahimta ina za su kai kuka ko kuma kamar yadda na bada misali in an bada lambobi da idan har baka bukatan wani tattalla da ake a rena ma har yanzu wayannan abun ba su aiki akwai gazawa gaskiya akwai gazawa a shekarun da wannan wayayi a Najeriya ya kamata a ce an wuce nan
nagode kwarai fa
nagode
assalamu alaikum warahmatullahi sunana Mustafa Suleiman mazaunin Abuja a gaskiya daga lokacin da wayar salula ta shigo wato wayar hannu kenan an samu ci gaba gaskiya kamar inda muka gani zaka dau waya zaka kira abokanka da ƴan uwa da abokan arziki zaka sa da zumunci amma matsalolin hakan suna da yawa saboda bayan sabarin hakan yana da yawa domin zaka kira waya mutum yana jinka kai baka jin shi ko kai kana jin mutum shi baya jinka kuma za a ci gaba da cire maka kuɗi irin wannan abubuwan suna faruwa ran fantili kana zaune ga kai ga mutum zaka buga waya amma za a ce maka babu service ba za ka same shi ba wani lokacin sakonni da suke damun mutane da shi za a turo masa sako ba tare da ka nema ba sai ka danci kamfani ya turo maka kuma an cire maka wani abu daga cikin abin da kake da shi to gaskiya service din su dai za mu iya cewa ba yabo ba fallasa suna da sauran aiki a gaban su akwai gyara da ya kamata tsaya su yi sosai kafin a samu cikakken stability a wannan kafar sadarwa ta wayar salula.
To kin daji ta bakin masu amfani da wayar kenan. To kamar yadda muka ce akwai wanda daga nan kuma Madina ta garzaya ta je ta same shi wato sanatan da ya mika wannan kuduri ga majalisa ta dattawan Najeriya cewa ya kamata a yi wani abu akan wannan abubuwa da mutane suke ta kuka akai. To amma kar ku manta ku kan kuma sauraro bayan mun gama tattaunawa da sanata za mu bar ku kira mu a lambar mu ta alamar tarawa 1 sai 202-205-2655 domin ku gaya mana kuma yaya kuke fuskanta a bangarori daban-daban da kuke na maganar wayar sadarwa saboda haka yanzu bari mu je ga sanata mu ji yaya suka yi da Madina Dauda
bari mu baka dama ka gabatar mana da kanka
a sunana sanata Yahaya Abdullahi ina wakiltan mutanen Kabi North Kabi ta Arewa APC a Senate.
Distinguished kai wani yunkurin kuduri da ya tabi harkan sadarwa. To ko me ya zaburar da wannan yunkuri naka?
To na farko dai kowa ya san abin da yake faruwa akan su waɗannan kamfanoni da suke hidimar sadarwa a ƙasar nan su MTN, Glo, Airtel da Nine Mobile da sauransu. Su ne dai waɗanda suka fi ƙarfi kuma su suka fi yawan jama'a waɗanda suke hulɗa ta hanyoyinsu. To mutane dai sun san cewa maimakon dai cewa wannan hulɗan akwai lalurori da suka taso baya don kamar da wuya yanzu ka zo ka zauna ka ɗauki wayanka ka kira wani a yi minti ɗaya cike ba tare da wayan ta tsinke ba nawar kuke nan amma kuma za ka biya kamar kana nan kana waye ne bayan wayannan ta tsinke. Na biyu suna yin da caca ne da riddle da joke da su dai irin abubuwa ne na kasuwanci da tallace-tallace waɗanda su waɗanda ake ansa kuɗinsu ana wannan tallan ba a gaya musu ba kuma ana cire kuɗinsu ana amfani da shi ta hanyar wannan abun nan ne. To kaga kuɗaɗen jama'a ne ake kwasawa ana ɗiba ba tare da sanin su ba. To abin da yasa mutane ba su lura da wannan ba shine za a ga kamar kuɗin kanan ne kamar an cire maka naira 50 ko naira 10 in ka zo kaga an cire su ba za ka damu ba ko an ce an cire naira 100 ba za ka damu sai ka cewa kaɗan ne. To amma in ka duba kamar MTN suna da mutum miliyan kusan 40 waɗanda suke zuwa ta sadarwa su eh sun cire mako wannan waɗanda suke nan naira 100 a cikin wannan miliyan 40 din kaga ya kama kunan biliyan 4 kenan biliyan 4 kenan
naira
biliyan 4 kenan kai kana ganin kananan kuɗi ne amma har ba kananan kuɗi bane sannan za a zo a zauna akwai harkoki waɗanda kai baka dinga ba harka irin duwa da tashin ma har wani na batanci sai ka zo ka zauna kai kana nan kana jin kamar lahiya lokaci ka kira wani amma kwala tun inda zai shi zai ansa kai in an bari kai ka ji abinda shi wancan yake ji ba za ka yadda a sa wannan yanzu shine kwala tun ɗinka ba don saboda kai dattakunka da kuma mutuncinka bai kamata a ce wayanka tana ma wancan irin wannan samun ba to sai a sa maka shi kai baka sani ba kuma ana cire maka kuɗi ba tare da ka sani ba to shine muka zo muka yi wannan ya kamata a ja kunnuwansu committee na communication na sadarwa na majalisa a kira su a zo a zauna da mutanen National Communication Commission ni ban garin lehin su da yawa lehin su regulators su waɗanda ya kamata su tattance abin da ya kamata su yi don harka ce ta doka in suka zo suka karya doka ya kamata a hukunta su a ja su to su waɗanda suke NCC din bai tsammanin suna aikin su ba to shi yasa muka ce ya kamata committee wanda yake na sadarwa na majalisa na senate a kira su ga su mutanen majalisa da kuma advertising practices association waɗanda su ne suke da haƙi akan tallace-tallace yaya ake zuwa ana ɗiban ɗimbin kuɗin 'yan Najeriya haka a kyauta ba tare da sanin su ba kuma ba tare da lamunta su ba in ya kai ya zamanto cewa kowane wanda aka cuta ga abin da bai yarda da shi ba a maida mashi kuɗin shi
distinguished kana ganin wannan yunkuri da kai yanzu zai wani tasiri a ƙasar nan domin waɗannan mutane sun kai kusan shekaru sama da 15 suna wannan ɗabi'a
wadai da gaske to sun yi kai duk lokacin da aka kafa ai wato abin ya yi da farko da dan sauki amma daga baya da suka latsa suka ji taushi abin ya ƙara lalacewa sai kaga kawai an zo an zauna an sa ka cikin wata caca ni yanzu da cikin mata shekara ta 68 wani caca kuma zan yi in nemi kuma sai an sa ni cikin wata caca kuma ana cire min kuɗi wai na shiga wata caca ni ban taɓa cewa ga ran da nazo ni shiga cin nan ba saboda caca da ba a ci don me amfanin ta tunda kuma ana cire min kuɗi ko da yaushe so ya kamata ko da yaushe ko da yake mun san sun yi tai sun menene ya kamata ya zamanto cewa an zo an jawo su back to account duk abin da su karba hannun jama'a a mai tattashi an kwato mu jama'a mai su abin shi a mai da musu kayan su sannan kuma su kuma mutanen waɗanda ya kamata su yawa masu hukunta magana sadarwa ya kamata su ma a ja kunnuwan su cewa in fa suka saki irin wannan da sauransu to consumer protection council ya kamata su je su zuwa a case court su ma a hidda haƙƙin mutane a kansu ko kuma a kai su wajen hukuma su ma a lantar da su
to mun gode ƙwarai da distinguished
wai gaba da gaban Tanzania ta kauta.
Tanzania ta kauta.
To haka yake.
To a wata ziyara kuma da zababban kwamishinan ma'aikatar kula da kamfanonin sadarwar Najeriya wato NCC. Yayi Sunday Dare ya kawo mana nan murya Amurka. Mun tambaye shi me yasa ake samun matsaloli kuma me suke yi akai? Sai ya fara da cewa
eh amma kafin sannan ina ga bari mu ba wasu masu sauraro dama sai su dan kira a waya sai su gaya mana me suke fuskanta a bangarorin da suke lambar da za a kira mu kamar yadda muka ci alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 6 5 5 in kuka gaya mana sai mu ji yaya wayoyin suke a wurinku ko kuma
haka
eh ba maganan waya ka tana da charge ko ba
tana da charge ko kuma ka samu waya mai inganci kamar yadda goyen suke aikowa ba ingancin waya ba ingancin shi kamfanin da yake baka damar da zaka buga waya
yawa da service da waye da data da waye ne duka hello
sai ka kashe radio
Naija. Naija, yau kaɗan Naija.
Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba.
To a Kimba. Ibrahim barka da warhaka.
Ya aiki.
Lafiya. Lau ya wayarka.
Gashi dai haka son ka kira.
Gaskiya alhamdulillah sai dai a gaskiya muna son gwamnati ta shiga ba ta shiga game da wannan al'amarin layukan da muke amfani da su a Najeriya.
Me ya faru?
To gaskiya abin da ya faru irin zaluncin da suke mana abin hudi da kake tunani ya wuce haka nan
kaman wani iri ɗaya ko biyu
bai kirguwa saboda satin da suke mana ta kuɗi dai
sai
haka layina na gulo mun kai wajen wata biyar muna faɗa da su su gyara mun layina na gulo sun gyara mu
amma
sun sa kuɗi sun ɗebe mun
sai su kwashe to Allah shi kyauta
kwarai kuwa amma kaga da etin salat da da Aisha dina gaskiya ba da shi alhamdulillah amma dai la ilaha illallah gulo kan
eh wani kuma shi da
ya tarbi ga muka
to mun gode Akinba Ibrahim Akinba mai godiya yawa to kin je shi kuma shi inda ya nufa inda ake ci musu kudi ya ce bangaren gulo su kuma wancan ya ce Airtel ko wani kuma ya ce na Airtel din ne shi ya wuce daidai
to kowa yayin yana shi yanzu haka ina ganin abin yana faruwa ne ta ya danganta daga inda mutum yake zama sai ga wasu sun fi karfi a wani wuri wasu sun fi karfi a wani wuri shi zaka ga wani ya ce
eh haka ya danganta da wurin yake da kuma service din dake wurin eh sannan kamar yanda zaki ga yawanci ake magana ne loading ila shi yake jan matsala wanda aka tatambaye shi sanda dare da yazo nan gidan an tambaye shi maganar wayar sadarwar maganar sunkoso maganar network da ake maganar data da ake cirewa maganar bill da kaman ba an irin na kasan nan kaman a ce a wata zaka biya da yayi magana akai assalamu alaikum
salam ya wuce
lafiya lau amma ba ma jin ka sosai sai ka daga murya ko kin daga murya
da
tsere
ba namiji ba
eh sosai kin daga murya eh
ni nake ni matsalan layi na daga
zanyi eh wace magana suna
haji ajilai daga nasarawa
to haji ajilai muna ji eh daga layi kaman yaya
to me matsalan layi wace irin matsala kike fuskanta shine abin da ake son
haji ajilai da kudi zanyi
a zanya kudi eh to mun gode Haji Azlai line naki da ba a ji sosai yana da iska sosai amma dai mun ji tace in an ta sa kudi sai a janye to wallahi
kamar akwai wani sako da naga wani Aziya turo mana yake cewa shi babban matsalar shi shine ba wai ka samu matsala da kamfanin ba a'a yace sai ka samu matsala kuma a ce in zaka buga musu kai bayani kuma duk da haka sai sun cari
kuma sai an biya kudi
kuma yace kamata a ce idan zaka kira kamfani kamata a ce kyauta ne amma kana kiran kamfani ana zuke maka kudi kaga ai ba ka dama kai magana da kudi kenan
a kashin radio sai ai mana magana muji
assalamu alaikum
wa alaikum assalam ai radio nan fa in ba kai kashe ta ba za mu ji ba
na bar gurin
yawa to muna jin ka
me magana Adnan Umar samuna ka karaman kuma dare
to muna jin ka
wato gaskiya babban matsalan da ni nake fuskanta game da service na MTN ni MTN nake amfani da shi gaba daya ta wannan bangaren data idan har nayi swap din wata daya sai in ga sharp sharp gaba daya ya zo ya kare baya yin wani sati daya ma garanti ba yi ba already koda a ce na kira suna musu complaint sai sun ga nuna mun wai su ai abin kai ke tafiya daidai ne ban shiga wani tsari ba nace ni ba na shiga wani tsari
to kin ji na shi shi kuma to sai mu je maganan tsarin ma baka shiga baka shiga an saka kenan
haka kamar da wani yanda wani aiko ba
yawa bismillah ga wani nan hello
assalamu alaikum
hello assalamu alaikum
wa alaikum
wa alaikum assalam
ina wani
lafiya kalauya me ke tafa da kai me matsalar da kake fuskanta to kamar layin nashi ma ya katse
kana jin mu to ina ga layin ya katse to shi wancan ya ce kin ga ka sa kudi an cira kai kamar yadda maganar da ke fara ta ji hankali na nan kin ga in kana da matsalar wayarka tunda yake wata wata nan zaka biya maka huta in ka biya wata ka kira kai text ba iyaka kai waya ba iyaka
haka
eh amma wata zaka biya
wata zaka biya
to bari mu ji wani ne
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na'am sunana Isa Muhammad Badduga yar Gombe
to muna jin ka
eh matsalolin gaskiya suna da dama amma ɗaya daga cikin misali na matsala da ke nake fuskanta a wayoyi misali akwai lokacin da suka sami wakoki kamar shi da jere
to
madadin za su caje ni ne ƙarshen wata suka yi cewa naira 50 amma sai ya kasance na yi wurin sati kusan kullum sai an caje ni sai da na buga musu waya suka ce mini ai lai sun sami wakoki uku ne to amma ina gaya miki suna rage wakoki sai da suka cire wakoki shida sai da ke turmi na caji na kun ce ainihin karshen wata za ku dinga caji na naira 50
amma kun jera wurin sati uku ko biyu ne a jere koyaushe bayan kwana ɗaya sai kun caje ni.
To Allah da ya kyauta, mun gode.
Ai kuma mun ji kuka
kowa yana shi kaji bayani iri-iri gashi.
Eh to haka yake, to mun gode sosai da wayoyinku. Yanzu bari mu je kan kai tsaye za mu je ga yanda kika ce za mu tattauna da Sunday Gyare, wato commissioner musamman ne a bangaren kula da wayoyin sadarwa Najeriya, wato NCC. Bismillah, bari ku je da akai da shi tambayoyin da mu yi mana ko muka yi masa a nan sashen Hausa na murya Amurka da ya kawo mana ziyara kwanakin baya.
Jama'a barkanku da warhaka. Abin da ake kira shine maganan quality of service. Cewa ga buga bugo maka waya, kila ba zai ci ba ko ba za ka ci ba sosai. Wannan shine quality of service. Akwai masaloli. Amana muna nan NCC yana na aiki tare da su MTN, the Glo, the Airtel, yanda zamu maganta. Ya kamata su yi kokari su bude anya wayoyi din da zai iya ya dawo yana da fadi yanda yake yanzu, kamar kofa ce, in an gina kofa kila mutane biyu ko mutum biyu ne zai iya wuce, amma yanzu yanda yake shirin ko fadda shirin suna zo su wuce cikin kofa din, ai ba zai yi abin da yake faru kenan. So muna nan muna aiki da su, amma akwai masala na forex, don equipment da suna amfani da su suna kawo ne daga kasar da wuce, amma dole su samu dololi da yawa. Muna tunawa musu akwai sanctions da muna ba su, kuma ba su improving ba. Kowane wata muna fito da report mu duba MTN ne ko Glo ne, why ne a cikin su yana da poorest or lowest quality of service, sannan mu rubuta musu kuma ba su sanction su biya kuɗi. Wannan kuka ba a Najeriya kawai ba, ake kuka ko a India ko a Ghana ko a ko'ina, amma yana da wuya maganta. Abin da muna ya mu yi kai shine mu masu magana, amma in an ci da kudinka kana da iko ka koma ka bar da complain, ka zo NCC, ka je website na NCC ko ka buga MTN cewa na sa kude kaza, an cire kaza, kuma za mu mai maka dashi. Muna sanarwa kan radio, a television, a newspaper, a website na mu, muna sanarwa. Amma mutane a Najeriya suna gani wata kila me zai yiwuwa, suna kira ne, amma in ka gwada za ka ci. Wato akwai abin da muna kira international termination rate, cewa ITR kenan, in ka bugo daga USA ko England ka kashan waje zuwa Najeriya, ya kamata ka biya 24 naira 24 kenan. Amma in ka buga national roaming in cikin Nigeria to Nigeria ne daga Kano, ka buga wani a Lagos ko na za ka biya. So in ka buga da kasar waje, in ya shigo za a dawo da shi, za a soke da shi kamar local. Suna nan da yawa. Kwanakin nan mun fara tax force, sun yi makoni 6 suna bincike. Kuma yanzu mun gan company kamar guda 9 suna wani, kuma za mu maganta. Za mu cire license din na company kamar guda 3 da suna wannan.
Suna irin wannan abu
sosai. Kuma akwai implications na tsoron kasa
a cikin wannan
movement security implications. Da in ka samu waya daga UK, in SSS da in za su bincika su duba, ba za a iya trace din number na UK din da ya buga maka
haka.
Number din na Najeriya za ka gane. Kuma nambobi din nan in ka sake buga ba zai ci ba. Daga yanzu zuwa 2018 ya kamata muna da 30% penetration rate na broadband. Kuma kasan broadband maganan data ne, the speed din data. Yanda yake yanzu muna 22%. So rank 8% kafin mu kai
kai wannan gurin da aka tsara
aka tsara. Kuma an kai 30% din za mu gan improvement, cewa data connectivity yana da sauri ganda na da. Amma banda wannan akwai main one, akwai glow one, akwai star 3, su ne submarine cables da suna at the shores a Lagos. Su submarine cables din ne true fiber optic, shine za mu doka daga Lagos mu raba ne network duk Nigeria. NCC zai ba da license wa company guda 6 yanda geopolitical zonda Nigeria yake. Kowane company zai doka, kamar main one zai fara daga Lagos yake har kutikila Ilorin. Daga Ilorin wani company daban daga northeast zai doka fiber optic infrastructure din yake kutikila Abuja. Wani company zai ke daga Abuja yake Maiduguri.
to ai dole nan zamu dakatar da kai Sunday dare mun gode da ka dan yi mana bayani akan wannan kuma shine commissioner musamman da kamar yadda na faɗa hukumar kula da kafofin sadarwa ta NCC yanzu kan dole anan zamu tattare ina mu a madadin
Hafsat Bello dan mai so
sai kuma Jill Zagreshan wadda ta bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Steve ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya kai mu gobe a wani sabon shirin ne yau da gobe shirin matasa
Yo, the boy, the American, I'm a little bit of a